Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mitoci 25-31-61. A Niger kuma ana kama mu ne a tashar Mutavia Africa da ke Yammai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu fara daga birnin tarayyar Abuja da ke Nigeria, inda aka gudanar da wani taro na musamman domin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da jama'a a kan illar miyagun ƙwayoyi.
Sunana Usman Jahun, manaja ne na MTN. Abin da yasa MTN ta fito da wannan gangami na yaki da shan kwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar ba karamin illa take yi wa al'ummarmu.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Ƙasar Niger ta yi na'am da wata sabuwar doka da ta shafi yanar gizo.
Kidan wannan dokar ita ce da muka shigo da ita yau, yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah. Kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan doka.
To kamar yadda kuka sani, a kowace rana ta Allah muke bude muku layukan mu inda muke so ku kira ko bayyana muna naku ra'ayi. To kamar da kuka saurara, kungiyar direbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyawun hanyoyi mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da ya kamata za a magance shi? To laikon mu a buɗe suke, sai ku kira domin ku kira ku bayyana mun ra'ayinku. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka ba za mu iya kawo muku shirin wasanni daga Najeriya sai ku yi muna aikin gafara, amma fa ga labaran duniya daga Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ma'aikatan agaji a ƙasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton 'yan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kaiwa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar da ke fuskantar tashin hankali. 'Yan tawayen sun ce ba za su taɓa karɓar wani taimakon agaji daga sojoji ba, abinda gwamnatin ƙasar ta sha nana ta cewa sojojin na raka ma'aikatan agajin ne kawai don su kare su. A wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunci, wasu da ake kyautata zaton 'yan tawaye ne ɗauke da bindigogi da adduna sun bankawa kayayyakin abinci da zannuwan gado da magunguna wuta. Aƙalla wasu hotunan bidiyo guda 6 makamantan wannan kuma sun bazu a yanar gizo a makon da ya gabata, suna nuna yadda wasu 'yan bindiga suka lalata kayan agajin da suka kwato a yayin da ake kan hanyar kai su yankunan da ke magana da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru. 'Yan tawayen ƙasar sun ɗauki alhakin kai harin a kafafen sada zumunci. A wani bidiyon kuma maharan sun ce ba za su taɓa amincewa da abin da suka kira guba ba a matsayin agaji daga shugaba Paul Biya. Ministan cikin gidan Kamaru, Paul Atanga Inji, ya ce sojojin za su ci gaba da kare tawagar ma'aikatan agaji da kuma sauran jama'a. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran KCNA ya fidda yau Alhamis, Mr. Kong Jong-un, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi na cewa Koriya ta Kudu na ganawa ba a hukumance ba tsakanin Pyongyang da Amurka don maido da bangarorin biyu kan teburin neman sulhu. Mr. Kong ya ce zai fi dacewa hukumomin Koriya ta Kudu su maida hankali akan harkokin ƙasa da ƙasarsu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu a wata yarjejeniya a taron kolin tarihi da suka yi a Singapore a shekarar da ta gabata akan Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta. Amma komai ya taɓarɓare bayan taron kolin da aka yi tsakanin Kim da Trump a watan Fabrairu a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam, wanda ba a cimma wata yarjejeniya ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a Japan a yanzu haka inda yake halarta wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister kasar Australia Scott Morrison inda a taron yace kasashen biyu kawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a yau Alhamis, bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. Ana kuma sa ran Trump zai yi amfani da damar waɗannan tarukan na G20 don ya ce gwamnatinsa ta kudura aniyar ci gaba da sanya takunkumin matsin lamba akan Iran, kuma yana neman ya dakile hanyar samun kuɗin mai a ƙasar, ya kuma sa a koma teburin shawarwari akan batun shirin nukiliyar Iran ɗin. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa baƙin haure da ke kwararowa ta kan iyakar ƙasar da Mexico. Shirin dokar na neman a tanadi kuɗi sama da dala biliyan 4 daga kuɗaɗen da aka ware na agajin gaggawa don agazawa baƙin hauren da aka tsare, musamman yara. Kuri'ar da aka kada inda 'yan majalisa 84 suka amince da dokar, wasu su 8 kuma suka ƙi, tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sa ido akan yadda gwamnatin Trump ke kula da masu ƙananan shekaru, a yayin da kuma mutuwar wani mutum ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka rafin Rio Grande zuwa Amurka ya janyo suka sosai. Babu tantama yanayin da ake ciki a kudancin iyakar kasar mu, babban tashin hankali ne ta fuskar taimakon agajin jan kai da tsaro, a cewar Senator Richard Shelby na jam'iyyar Republican daga jihar Alabama. Ya kuma ce babu dalilin da zai sa a yi jinkiri wajen daukar mataki.
Kuma dala a gaida Maryam Dauda, labaru da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin mu, kuma zamu fara ne da rahoto daga birnin tarayya Abuja dake Nigeria, inda za ku cewa NDLA tare da haɗin gwiwa kamfanin MTN sun yi wani taro na musamman mai take Justice for Health, Health for Justice, domin ranar 26 ga watan Yuni na da Majalisar Ofishin Ɗinkin Duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Wakiliyarmu Aisha Ma'azu daga Abuja ta aiko mana da ƙarin bayani.
Ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayarwa jama'a kai kan matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Bana an ƙaka ba wa wannan rana taken Justice for Health, Health for Justice, wato yi wa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi adalci wajen ceto lafiyarsu.
Matasa kuma su ne masu ƙasa, ko mun so ko mun ji su za su gaji wannan ƙasan. Kuma su ne adalci ba, muka bar su suka kauce hanyar kuma mun su kanya ba. Ba samu alheri kai ba.
Uwar hukuma mai yaki da sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi NDLEA ta yi shiri na musamman inda ta yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na MTN domin cimma manufarta.
Sunana Usman Jahun, manaja ne na PN. Abin da yasa MTN ta fito da wannan gangami na yaki da shan ƙwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar ba ƙaramin illa take yi wa al'umman mu, kuma duk inda ka zaga a Najeriya kudu da arewa gabas da yamma za ka tara cewa akwai mutane samari da 'yan mata suna wannan shan ƙwayoyi kan sa su kasance ba su da amfani ga kansu da kuma al'umma gaba ɗaya.
Duk da nasarar da hukumar take yi wajen karkabe wannan mummunar hali, a wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ya yi nuni da mutane da ke shaye-shaye a Najeriya saɓanin sauran sassan duniya akwai rata mai ɗimbin yawa.
Bincike ne ya nuna a Najeriya miliyan 14.6 suna amfani da wayansu ƙwayoyi da ba bisa ƙa'ida ba, kuma a duniya gaba ɗaya ta kaso cikin ɗari na duniya yawancin ƙasashe 5 ne.
Uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa Chief Mrs. Dolapo Osinbajo kuma baƙuwa ta musamman, haka zalika ta wakilci matar shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari,
ta ce ina da yakini cewa su waɗannan masu shaye-shaye hankalinsu yana tare da su har yanzu. Abinda abin da suke buƙata shine ƙaunarku, abota da kuma tarayya tare da su domin ceto rayuwarsu daga wannan matsala da ta lallabe su.
Shi ma Colonel Buba Marwa mai ritaya kuma shugaban kwamiti mai baiwa shugaban kasa shawara kan magance matsalar shaye-shaye fasida da kuma uwar gidar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Bagudu sun yi magana kan magance matsalar shaye-shaye a Najeriya. Wanda suka ce dole a mishi kazamar cin abinci.
Na farko a hana shigowar kwayoyi shine musamman haye mu tabbata cewa ina suke ina ne tushen su mu kashe wannan tushen su kuma wanda suke cikin wannan serwan a hukunta su hukunci mai tsanani.
To ai irin wannan hadin kai din na daya dai mun zauna da aka kafa gwamnatin da muka fara shekara hudu da suka wuce an dauki yaki da shaye-shaye shine musamman abin da zamu yi matan gwamnoni na arewa. Akwai abubuwa da dama wanda za a iya yi amma ganin cewa a wannan matsala ne kuma ya fi taba mu a arewa ba wai a ba a yi a ko ina ba amma an fi ganin shi a arewa saboda muna da matsala da karatu muna da matsala da rashin aiki.
Kamfanin MTN ya ci alwashin cigaba da kai wannan gangan lungu da sako na Najeriya.
Abinda muke fata shine za mu ci gaba da wannan campaign har zuwa ƙarshen shekara.
Aisha Mu'azu, muryar Amurka daga Abuja.
To madalla gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma sai mu leka yammai babban birnin kasar Niger inda majalisar dokokin kasar ta yi na'am da wani kudirin dokar da gwamnati kasar ta gabatar wanda karkashinsa daga yanzu za a fara gurfanar da duk waɗanda aka kama da laifin amfani da yanar gizo don cin zarafi ko damfara ko aikata wasu abubuwan masu da nasaba da ta'addanci domin huskantar hukunci. Wakilinmu Sulaiman Barma ya tuntubi ɗan majalisa Murtala Alhaji Mamuda don jin ƙarin bayani akan dalilan ɗaukar wannan mataki.
Wannan dokar da aka samu ta don a tsara inda za a dinga shiga cikin yanar gizo-gizo irin bayanin da ya kamata a haɗi wanda zai gyara al'umma wanda zai gyara ƙasa. Tunda mun ga mutane suna haihuwa da abubuwa da yawa wanda bai kawo kwanciyar hankali ko kuma abubuwa da yawa da yake kawo aikin batsa da yake ɓata yara ko kuma abubuwa da yawa da yake koya yara ta'addanci. Kenan wannan abubuwan ko da yake ɓata mutane suna. Amma sai mu gani in ana yi babu wata doka. To kenan duka yi magani kashin duniya sun kawo wannan dokar mu ma dole Niger mu kawo wannan dokar din mu gyara wannan abin tunda abin ya yi kamari a Niger yau ko ina yana gizo-gizo ko ina ana aiki da wazam. Kenan wannan dokar ita ce da muka shigo da ita yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah. Kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan dokar.
Waɗanne irin hukunce-hukunce ne ita wannan sabuwar doka ta yi tanadi?
Kamar ka dauki kuduri na 31 a ciki. In mutum ya yi laihi za a duba a ga laihin da ka yi. Alal misali sai mutum ya je tura yara a makaranta kankana aikin batsa don ya ɓata su. To sai a duba a gani a daidai laihin da ya yi za a mu hukunci na kaso daga wata 6 zuwa shekara 3. Daga in kuma kuɗi ne daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 za a mai wani hukunci na tara. Kenan kaga in kuma aiki ne ka yi na ta'adda ko kuma wanda za ka kawo bayani wanda zai kawo rikici cikin ƙasa don ka tada zaman tsaye. To wannan ma duka za a duba a gani a cikin wannan in kuku za ka kai in kaso za ka kai daga wata 6 zuwa shekara 3 a laihin da ka yi ko kuma an tara za a ma daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 duka za a gani. To idan ka gani daga yau an san in ka yi laihin wannan za a kai gaban koti ta ma shari'a kuma a yanke ma hukuncin shari'a.
Watakila wasu za su ce wannan doka tana cin karo da yancin faɗin albarkacin baki.
Sai dai mutane musan ba inda duniya take tafiya ko kuma inda tsarin jamhuriya ke tafiya. Saboda ana so a cikin ƙasa duk kowa samu yancin bakin shi amma yancin baki bai ci ba ka faɗi abin da kake so ko kuma ka zo ka kawo rihin ka kawo bayani wanda zai tada zaman tsaye ya kawo rikicin ƙasa ko kuma kawo bayani wanda zai ɓata mutane suna basu kakan ƙarya ko kuma kawo bayani wanda zai ɓata yara aƙida. Kenan wannan duka wannan kowa ya san wannan abu ana kare shi. Kenan dole doka kamar yadda ake ga cikin radio da cikin talabijin an sa dokoki da aka tsara magana da ku kanku yan jarida da kuke tsarin maganganun ku. Kenan dole wannan shahara na WhatsApp da na yanar gizo-gizo shi bai doka. Tunda muka samu tanu shugaban kasa sa hannu za a wallafa ta duk wanda yake da kishin kanshi da kishin iyalihi da kishin kasa irin wannan aikin na batsa ko na tada zaman tsaye ko na bata mutum suna da kamata ma ka shiga shi.
To madal a gaida Sulaiman Muni Barma, kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ranar Alhamis ce, layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku akan rahoto inda kungiyar darbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar satace-satacen jama'a da yadda za a magance wannan larurar? To, layukan mu a bude suke kira ku ba mu albarkacin bakin ku kafin bude layukan mu ku shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Me sunanka kuma daga ina kake kira?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kanunan Najeriya.
To, Malam Musa gare ka.
To, alhamdulillah, kamar yanda wannan rahoto ya fita na maganar rashin kyawun hanya, kuma shi ma din abin abu a duba a gare ne. Saboda yanzu misali in ake hanya lafiya lau take. Wata jiya idan suka ɗauki motar su kaga wani shiga rami da ka faɗa rami sai ka zo da tafaki, to kaga idan aka samu irin wannan matsala har aka samu tseko, to kaga irin wannan matsalolin za su iya faruwa har barayi su zo su tara mutane ko kuma da sauransu. Amma dai muna kira gwamnatin tarayya, tunda an ji irin wannan rahotanni suna fita ga dukkan direbobi, to ya kamata a yi ƙoƙari ta hanyoyin da aka san manyan hanyoyi ne a yi ƙoƙari a kula da su a gyara su domin a gwada tare a tsira tare. Ƙarshe ne muka fata alkari, Allah ya sa ta ji lafiya, Alhaji Musa Garo.
To, Alhaji Musa, mun gode da Kaduna. Za mu liƙa Katsina. Wani da Katsina?
Siraji Ibrahim ne da Kaciya, Arman Kumar.
To, gare ka da Kaciya, ba mu albarkacin bakinka. Alo.
Wannan matsala na satar mutane da tsoron su ba wai maganar lalacewa hanya ne ba, matsala ne da ya addabe mu musamman mu karamar hukumar Kaciya. Wallahi abin ya dame mu sosai. A satin da ya wuce a nan wani gari yana ce mukurosin kafin cikin garin Kaciya gabari a tsakiya ko a cikin tsakiyan gaba bariki baya bariki, amma aka tare wajen aka saci mutane aka tafi da su. Saboda haka wannan matsala ba wai na lalacewar hanya ne ba, maganar security ne kawai jami'an tsaro a Najeriya su yi kokari a daga matsakaici domin a magance wannan abu.
To Allah ya sa su ji kiran naka da kaciya, za mu leƙa Kontagora. Wani da Kontagora? Salamu alaikum, wani da Kontagora? Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Laikon mu a buɗe suke ku kira ku ba mu albarkacin bakinku. Tambayar da muka ita ce akan kungiyar Direbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar satacen jama'a da yadda za a magance ta? Muna da kira daga Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka, me ra'ayinka?
Gaskiya ni a ra'ayina ba zancen maganar rashin hanya, don saboda idan za ka auna da al'amarin arewa ce ake zagon ƙasa a rufa ta gaba ɗaya, kuma su manyanmu suna je suna gani ba su ɗauki mataki a kai, don saboda idan rashin hanya ne to ƙauyuka ɗake sai hare-hare ba. Na ga masu babura kamar mashin kari ko fere kari sun yi kai hari a ƙauye a cikin koyar kai suke gudu zai tsakanin su dawo. Ta zama can magana rashin hanya duk ba wannan bane ba. Zagon ƙasa dai ake muna a rusa arewar gaba ɗaya, kuma manyanmu na arewa suna je suna gani. Abin da muke kira gare su wallahi ɗauki mataki, in ba haka ba abin idan ya wuce a talakawa su ma ba za su fiye ba, abin da yake kira gare su kenan.
To mun gode Allah sa sun ji kiran naka da Kontagora, za mu je Bauchi. Wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, me ra'ayinka?
To a gaskiya dai ya kamata a ce gwamnati ta lura da manya-manyan hanyoyi da kuma manya-manyan motoci suke bi. Idan aka gyara za a samu sauƙin jin hanyar, kuma in Allah ya yarda ba za a samu tsare mutane ana kama su ba. Irinmu ga gwamnati da Allah ta yi iya ƙoƙari ta gyara hanyoyin Najeriya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba daga Bauchi, sai mu leƙa jihar Taraba. Wani daga Taraba?
Sunana Bayero Bamu daga Mai Samari, Taraba State, a Sardana Local Government.
To Mai Samari,
ni ra'ayina game da wannan, ni na gani ashe wai rashin hanya ne yake kawo wannan kidnapping, ina gani ba haka ba. Misali a masalbe lokacin da aka ma wannan mai jama'a kidnapping, ai ba a kan hanya ba aka kame shi, abun a filin sana'ansa aka zo aka kama shi. To irin wannan ya kamata jami'an tsaro ne su ƙara himma da kuma ƙwazo, gwamnati kuma ta taimake su.
To Mai Samari, mun gode daga Taraba, sai mu leƙa jihar Kwara. Wani daga Kwara?
A lallai akwai rashin kyawun hanya, amma akwai matsalar na dajin nan da ake cewa dajin gandu-gandu nan, duk inda babu gandun nan kusa kana gani abin da aka samu sun wayannan matsaloli.
Ta mun gode.
Inda za mu samu sauƙin gandu-gandun nan, ni gandun nan ma sai ga kan babu amfanin su a Najeriya, saboda an yi su ne saboda cin mutuncin mutane kawai. Daji ne wanda ba shiga ba hita, sai dai ana ta kashe al'umma kawai gaban za a dawo.
To ya hanyoyi suke a jihar da kake?
To a mu da hanyoyinmu nan jihar Kwara, gaskiya alhamdulillah, domin gwamna namu mu a jihar Kwara, ina ganin a jihohin Najeriya gaba ɗaya ba mu da jihar da ya zama lahiya a jihar Kwara, gaskiya mu alhamdulillah.
To mun gode kwarai da wannan kira naka. Yanzu daga Kwara za mu leƙa jihar Damaturu. Wani daga Damaturu?
Ya jami'an tsaronmu ne muke so su daɗa yin tsaimi da ba da ƙoƙari da ƙwazo, amma zancen hanya wani zubin ma a ƙauyuka ne ake, to kaga kenan ba zancen abin nan hanya bane. Allah ya taimaka.
To
Allah ya taimaka.
Mun gode kwarai da kiran naka.
Alhamdulillah.
To jama'a, hayyana je kuna tauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Tambayar da muka muku ita ce kiran da kungiyar Direbobin Najeriya ta yi na zargin cewa. Okay, to muna da kira daga Kaduna. Wani da Kaduna?
Muhammad Ahmad ne daga Kaduna.
To Malam Muhammad, me ra'ayinka? Bana ba mu ajin ka da ke sai ka daga muryarka.
Na cewa ina tsayar ya mai anna Nigeria ne Abdul Allah ya taya su.
To Allah ya sa su ji wannan kira naka. Yanzu daga nan za mu leƙa Nasarawa. Wani daga Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa. To a gaskiya
Malam Bashiru kana tare da mu? To la yayi halin sa har yanzu dai. To bari muna da kira daga Niger. Wani daga Niger?
Ni magana. Kuna magana da Mikael ne daga nan Legodi a Kimba, Niger State.
To Malam Mikael gare ka, muna sauraron ka.
Gaskiya maganan cewa wai abin da yasa ake dauke mutane rashin hanya ne, wannan magana banza ce. Idan sun ce magana hanya ne, me yasa ake daukar mutane tsakanin Abuja zuwa Kaduna? Nan ma rashin hanya ne. Da suke zuwa ƙauyuka suke daukar mutane wa, kuma hanyar da mutane ke bi hanyar suke bi su je su dauki mutane kuma su koma daji. Wannan dai magana ce, idan za a kawo mana tsaro na kwarai, a kawo mana tsaro na kwarai.
To mun gode daga Niger, za mu leka Katsina. Wani kira Katsina?
Bubakar Alkasu ne daga Dutsen ma.
Malam Bubakar, muna sauraron ka.
To magana tsaro na rishin kan hanya magana ce guda biyu. Akwai rishin kan hanya ita lalacewarta, akwai kuma rishin tsaro a bisa hanya. Don ana magana kan rishin tsaro ne, to wannan sai a ce yi rishin kan hanya ne. Don ko kan hanya ce ta lalace, haka yanzu misali daga Katsina zuwa Sokoto, ai hanya tana da kyau. Daga Katsina zuwa Batsari, hanya tana da kyau. Kaga wannan ba a ce hanya ce kawai, sai dai a ce wani yanayi ne dai da muka shiga kawai, Allah ya sauka.
To Malam Bakar, garinka ya kamata a magance wannan matsalar.
To gaskiyar magana ya kamata a ce an karfafa tsaro a wannan yankuna, gaskiya a cikin wannan, tunda hanyoyin nan dole ne a bi, hanyoyi ne da jama'a suke bi kuma suna cikin daji.
To mun gode daga nan, za mu ce muna godiya da waɗanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan matsala da Najeriya ke fuskanta. Yanzu kuma to madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, ma'aikatan agaji a kasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton yan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kai wa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na kasar da ke fuskantar tashin hankali. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a ƙasar Japan yanzu haka, inda yake halartar wani taron ƙoli da sauran shugabannin ƙasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister ƙasar Australia Scott Morrison, inda a taron ya ce ƙasashen biyu ƙawayen juna ne sosai.
To a gaira Maryam Dauda, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayan gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni, sai injiniya namu Zainab, ni ne naku Abdul Aziz Adili Toro, ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.